wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Mai sauraro, ina maka maraba da zuwa shirinmu na yau. Ina fata ana cikin koshin lafiya da kuma farin cikin sake dawowa shirin da kyau. Duka kowa a shirye yake domin ya karfafa ka a cikin shiri na yau. A yi kokari a bi mu a hankali. Sunana Ishaya Zakaria, ina maka maraba da zuwa shirin.
Ina maka maraba mai sauraro da sake saduwa da mu a cikin shirinmu na muyi ruku'u. Al'adar shirin shine yin addu'o'i game da bukatun da mai sauraro ke turo mana kamar yadda muke samun su a cikin makon. Sunana Pastor Shem Dallade Audu zan gabatar. Daga cikin dimbin sakonnin da mai sauraro yake aiko mana, za mu karanto kaɗan daga ciki, sannan daga bisani mu yi addu'o'i akan dukkanin sakonni da aka turo mana. Amma kamin nan, zan so mu yi bimbini kaɗan daga cikin littafi mai tsarki. A cikin littafin Yohana ta fari, Sura 5, aya 4, maganar Allah tana cewa, wannan ita ce amincewarmu a gabansa, wato in mun roƙi komai bisa ga nufinsa, sai ya saurare mu. Allah ya albarkaci kalmarsa. Amin. Muna cikin addu'a. Mun karanta daga cikin kalmarka, ya Ubangiji. Ka yi magana da mu a cikinta domin mu samu canji a cikin rayuwarmu. Mun yi roƙon ne da godiya a cikin sunan Yesu Kristi mai cetonmu. Amin. A wasu lokuta mukan yi ta roƙon Allah game da bukatun da muke da su, amma sai mu ga kamar Allah baya jin mu. Wasu ma a lokuta da dama kan yi tunanin cewa Allah na da jinkiri wajen biyan bukata. Amma mai sauraro, asirin a nan shine, Allah yakan ba mu abin da ya fi mana alheri ne ga rayuwarmu, a kuma daidai lokacin da ya fi dacewa da mu. Allah cikakken masani ne, ya san abin da zai faru nan gaba a yau, ya fi mu sanin bukatunmu. Mai sauraro, shi yasa yana da muhimmanci cikin roƙonmu mu roƙa daidai da nufinsa. Nan ne kaɗai za mu samu cikakken biyan bukatu daga wurin Allah. Allah shi taimake mu ya kuma sa mana albarka. Amin. Saƙon bukatan addu'anmu na farko a yau ya fito ne daga mai sauraro Murna David daga ƙaramar hukumar Ɓogoro cikin jihar Bauchi. Tana bukatan addu'a domin ta iske kanta cikin rashin lafiya, inda ya kai da har an yi mata aiki, amma daga bisani likita ya ce da ita ba za ta iya haihuwa ba. Tana roƙon Allah da ya yi aikin al'ajibi irin wanda ya saba a cikin rayuwanta. Saƙon bukatan addu'anmu na biye ya fito ne daga mai sauraronmu ‘yar uwa Alheri Inuwa daga Biyu cikin jihar Borno. Tana roƙon Allah da ya tanada mata miji na gari da za ta aura. ‘Yar uwa Alheri, masu bi za su yi addu’a a kan bukatanki. Saƙon bukatar addu’anmu na biye ya fito ne daga ɗan uwa Bobo Mado daga Askira Uba cikin jihar Borno. Yana buƙatar masu bi da su taya shi da addu’a domin Allah ya ci gaba da buɗe masa hanya da zai dinga biyan buƙatun marayun da suke tare da shi. Buƙatar addu’anmu na biye ya fito ne daga mai sauraronmu ɗan uwa Ishaku daga ƙaramar hukumar Biyu cikin jihar Borno. Yana roƙon Allah da ya ci gaba da kare su daga dukan munanan ababen da ke faruwa a wurarensu. Ɗan uwa, mun samu saƙon buƙatan addu’anka. Saƙon bukatan addu’anmu na biye ya fito ne daga ɗan uwa Ezekiel daga jihar Taraba, inda yake buƙatan addu’a domin jihar Taraba domin yanayin da suka iske kansu a ciki. Saƙon bukatar addu’anmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga ɗan uwa Luka Gideon cikin jihar Kaduna. Yana buƙatan masu bi da su taya shi da addu’a domin sun dade suna bukatan albarkan ƴaƴa daga wurin Ubangiji. Dan uwa Luka masu bi za su taya ka da addu'a akan bukatarka. Mai sauraro, yanzu lokaci yayi da za mu dukufa cikin addu'o'i domin bukatun da kuka aiko mana. Yayin da muna addu'a, ka ba da gaskiyan cewa Allah mu maji roƙon ƴaƴansa zai ji mu ya kuma amsa mana dukkan bukatunmu daidai da nufinsa. Muna cikin addu'a. Allah na Ibrahim, Allah na Ishaku, Allah na Yakubu, yabo da bangirma da ɗaukaka su kasance a gare ka har abada. Kafin mu ce komai, ya Allah, muna roƙonka da ka gafarta mana dukkan zunubanmu, ka tsarkake mu daga dukkan rashin adalcinmu. Cikin wannan sa'a muna sunkuye da kawunanmu alaman bangirma da kaskanci a gabanka. Bukatun da ‘ya’yanka maza da mata suka kawo yau a gabanka, muna roƙonka ya Ubangiji da ka ji mu ka amsa mana su. Bari mako mai zuwa ‘ya’yanka su ba da shaidar godiya bisa aikin al’ajibi da ka yi a rayuwansu. Yabo da daraja da girma su tabbata a gare ka har abada, albarku kuma su kasance namu. Mun yi wannan roƙon ne da godiya da cikakken bangaskiyan cewa ka amsa mana, cikin sunan Yesu Kristi mai cetonmu. Amin. Mai sauraro, a nan ne za mu dasa aya cikin shirin namu na yau. Idan Allah ya kai mako na gaba, za mu sake saduwa don addu'a game da bukatunku. Amma kamin nan, ni Pastor Shem Dalla da Audu da na gabatar, ina ce da ku mu kasance lafiya.
Ranar mutuwa babba rana, ran da za a kai ka kai kaɗai. Har ana faɗin neman mata kai gwanan su ne
yana tarkama
ga mutuwa irin ta zamani wai shan kwaya kai gwanan su ne kuma ga mutuwa irin ta zamani neman mata wai kai gwanan su ne to ga mutuwa irin ta zamani aikin ha'inci kai gwanan
wasa da Allah
ga mutuwa irin ta zamani waitan hanci kai gwanan su ne ga mutuwa irin ta zamani a cikin komai ba kai zaman tsaro mu ringa tunawa da tana iya zuwa tabar mai gidanta yana fama
Allah sarki
kan mai gidan tana iya zuwa tabar matarsa tana kuka
Allah sarki
akan yaya tana iya zuwa tabar iyayen su suna kuka ga iyayen ma tana iya zuwa tabar iyayen su suna fama
rayu kenan
cikin
mai tsaroro barkanmu da wannan lokaci za mu yi karatu cikin littafin Luka sura 9 biyu daga aya 1 zuwa 7 na cewa ana nan cikin waɗannan kwanaki shela ta fito daga wurin Kaisar Augustus a rubuta dukkan mazamnan duniya wannan rubutu na fari kenan kwanakin da Quirinius yana mulkin Suriya duka fa suka tafi domin su rubuta kansu kowa zuwa nasa birni. Yusufu kuma ya tashi daga Galili zuwa cikin birnin Nazaret, zuwa Yahudiya, zuwa birnin Dawuda wanda ake ce da shi Baitalami, domin shi daga gida da dangin Dawuda ne. Galin shi rubuta kansa tare da Maryamu, wanda yana tashinta, tana kuwa da ciki. Tun suna can fa kwanaki suka cika da za ta haifu 7 ta kuwa haifi ɗan farinta ta naɗe shi cikin sumoki ta kwantar da shi cikin sakarkari gama babu wurin zama a masabki Allah shi kara mana fahimi mu koma gida ita ce maganarmu yau mu koma gida menene gida ina ne gida muhallin mutum shine gidansa inda mutum yake da asali shine gidansa anan ma'ana gida tana da ma'ana biyu kenan kan maganan mu koma gida mu koma muhallin mu nemi asalin mu zamu roki Allah ya taimake mu neman wannan kyakkyawar asali yabo da daukaka ya Allah ya dace har yau zuwa gare ka ka kara ingiza dukkan mai tsauraro ya natsu domin tsauraran sakonka yau daga wurin bawanka daga bisani ginashi zuwa ga darajar daukakan Isa al-Masihu shine macecin mu labarin da muka karanta yayi zance ne na kidaya sarki ya bada umurni Yesu kuwa na chikin chiki uatasa. Ina kumasa mutuna a Nigeria anyiki daya. Dadadadadada emu katuna da kewu harzuwa kashi uku. Da pulku anki daya ena jela alib dubu da litara da sitinda uku. Nabi hukuma anki daya ena jela alib dubu da litara da saba inda uku. Sena uku kuma alib dubu da litara da chasa inda daya. Wannan kidayan da aka yi dukansu guda uku an yi su ne bayan mun sami mulkin kanmu Najeriya kenan bayan yanci ba a zamanin mulkin mallaka ba. Yusufu da yana da gida a Galili amma sa'an da lokacin kidaya ya zo ya koma gida ya koma garinsa na asali Baitalmi anan aka haifi mai ceto na dukkan duniya a gida Najeriya ma duk lokacin da ana kidaya akan bada hutu jama'a kowa kan koma garin su gida kenan sakon Allah gare mu yau ita ce jami'an kidaya na sama suna nan suna kidayan ƴaƴa magada na mulkin sama domin annan ne muna da yangarancin mu mu koma gida don haka da babban murya Allah ke kiran mu da mu koma gida. Akwai waɗanda sun sami damuwa da ikkilisiya a sasanta a dawo gida walau dakatarwa ne ko horo duka a sasanta a dawo gida. Ga waɗanda an sauke sunayensu su ma su yi hankuri su dawo gida. Gida ya kai dan uwa gashin nan ka bijire ka fandare ka rikice ka birkice kuzo ka dawo gida kuzo annasu a dawo gida ka nemi sajewa da mutanen Allah ka nemi sasantawa ka nemi saduwa ka nemi salama ka dawo gida. Gida ga sako ta musamman zuwa gare ki kin bar mai gidanki kina tare da mai gidan wata kuzu ki bar mata nata mai gida ki dawo gida gunnaki domin jami'an kidaya na sama ba za su kidaya ki a gidan wata ba sai naki gida dan haka ki dawo gidanki na aure. Ya kai mai gida kana tare da matan wani ko wanda ba naka ba ka nemi asali ka koma gida don sama tana kidaya. Idan Yesu ya taras da kai ba tare da naka ba ba tare da naka matan ba ba za a rubuta sunanka a cikin ayya magada na mulkin sama don haka ka barta ka koma gida. Akwai sako ta musamman kuma zuwa ga mutum uku uku din nan ba so sun zama a gidajen su da daddare wato na daya mazinaci ko mazinaciya galibi sun fi son su fita da daddare. Yar uwa dan uwa ki bar fita da daddare ki dawo gida ka koma gida ka bar fita domin zina ka dawo gida. Gida na kira don kuwa sama tana kidaya yanzu ana tace ƴaƴa daddaya da daddaya zuwa ga gado na mulkin sama. Barawo daddare ya fi son ya fita ya yi sata ya kai barawo ka bar fitan dare ka dawo gida. Abinda yake naka shine naka abinda Allah bai baka ba kada ka nemi ka kwace ma wani nasa dan haka dawo gida. Maye cine mutun na uku galibi da daddare yake fita din maita mai mungun ruhu dawo gida dan sama na kidaya ba kuwa za mu je sama da mai mungun ruhu ba ba maita a sama dan haka gara ka bar maita ka dawo gida. Kirashi sakira society duk irin wa'annan ku tattaro a dawo gida dan me za mu dawo gida. A gida ne muna da yangarenci wato yanci na kasa a gida ne muna da labun gado, a gida ne muna da yan uwa, a gida ne ba za a kore mu ba sai dai ka kori kanka. A gida ne mutum yana iya walawa yayi takama, bayan dawo gida sai me, bayan dawo gida sai yanci, sai salama, sai cin gado, sai gajiyan ka, sai walawa, sai zumunta. Wannan su ne moriyan da mukan iya samu a cikin ikkilisiya. Ka dawo gida sama kuwa tana kidaya, mu ci gajiyan sabuwar Urshalima, ga walawa, ga salama, ga jama'a, ga cuɗanya da manzane, ga zumunta da manzane da annabawa. Don haka mu dawo gida a mulkin sama za mu wala tare da manzane. Mai tsauraro, ka tuna za mu cimma zumunta mai kyau da annabawa, da manzane da mala'iku, zumuntan nan kuwa da Allah har abada. Don haka mu koma gida, ka koma gida wurin asali. Asalinmu kuwa a sama yake, daidaita da Isa al-Masihu, ka koma gida. Za mu roki Allah ya taimake mu, ya kuma tafiyar da mu a sanake har mun koma gida mu iske Isa al-Masihu Yesu Ubangijinmu. Muna addu'a. Ya Allah madaukaki mai tsarki, Allah na halitta, daukaka da yabo duka naka ne, ka kinsa mu har mun kinsu tsare zuwa ga gida mulki da daraja na sama, cikin sunan Yesu shi ne macecinmu.
Ko da yake yana da kyau kai cuɗanya mai kyau da mutane da ke kewaye da kai, domin su taimaka maka ka samu kai girma, akwai kashidi, ba shawarar kowace mutum za ka ɗauka ba, domin wanda ya ce zai ji shawarar kowa da kowa, to ba zai iya taɓuka komai a rayuwarsa ba. Akwai wani mutum da ya tashi zai yi tafiya da yaransa, sai suka ɗauki jaki suna tafiya, mutumin sai ya hau kan jakin, da yake takawa sun wuce wasu jama'a, sai masu kallo suka ce wannan mutumin ba shi da hankali, ya aka ya hau jaki yaransa na takawa a ƙasa. Sai ya sauka ya ɗauki yaron ya ɗora a kan jakin, suka kai wani guri kuma mutane suka fara zarginsu, yaron nan ba shi da ɗabi'a mai kyau, ya ake yake kan jaki ubansa yana takawa a ƙasa? Sai uban da yaron suka ce to bari mu sauka mu tasa jakin a gaban mu mu bita. Suna tafiya aka fara masa dariya, aka ce a'a, ya za a yi ga jaki mutum biyu suna takawa a ƙasa ba wanda ya hau, wawaye ne su? Sai dukansu biyu suka hau kan jakin, da suka wuce wasu mutanen sai suka ce kai waɗannan mutanen mugaye ne, za su kashe jakin nan ne? Ya su biyu suka hau suka makura mata kaya haka, sai suka rasa abin da za su yi. Dukansu biyu sai suka sauka daga kan jakin, suka ciccibe wannan jakin suka ɗora a bisa kansu suna takawa. Da suka kai cikin jama'a kowa sai zube a ƙasa yana dariya, ku zo ku gani waɗannan mutanen sun haukace sun ɗauki jaki a kansu. Darasin da ke cikin wannan labarin shi ne, ba abin da za ka iya yi ka ce mutane duka sun gamsu, saboda haka abin da ka sani yake mai kyau daidai ne ka maida hankali ka yi shi. Idan ko ka ce lallai dukan abin da ka yi sai kowa ya ji daɗi da kai, to ashe ba za ka iya yin komai ba, domin abin da ya yi wa wani kyau ba zai yi wa wani kyau ba. Amma ka dubi rayuwanka, idan abin da kake yi ka san Allah yake bishe ka, to ka maida hankali kai wannan abin sosai, sa'annan ka toshe kunnuwanka ga mutane da za su rika kawo suka. Domin idan ka ce lallai kai za ka faranta wa kowa zuciya ne, to ba abin da za ka yi da zai gamshi kowa, sai ka nemi abin da zai gamshi Allah da kuma zai kawo maka ci gaba a rayuwarka. Saboda haka ka maida hankali a yau, ka dubi abin da ka sa a gaba, ka maida hankali a kansa, domin idan ka ce za ka ji shawarar kowa ne, to lallai ba za ka kai ko ina ba.
Da wannan mun zo ga karshen shiri na yau. Mai sauraro, kai mai albarka ne, mun gode maka da kasancewa tare da mu. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, buƙatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuta mana ta wasiƙa zuwa ga adireshinmu: Adventist World Radio, jakar gidan waya 2-1-4-4 Ikeja, Lagos, Nigeria. Zan sake maimaitawa: Adventist World Radio, jakar gidan waya daya, biyu, hudu, hudu, Ikeja, Lagos, Nigeria. Ko kuwa a rubuta mana ta email. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Za mu yi matukan farin cikin samun wasika ko kuwa sakon email na mai sauraro. Ina godiya zuwa ga Pastor Alkali Mazuba da ya bishe mu wannan mako, da kuma Pastor Audu da ya ba mu guziri domin rayuwa, muna cewa mun gode. Ina kuma godiya zuwa ga kungiyar Nazarin Littafi Mai Tsarki wadda suke yada bishara ta wakoki. Ubangiji ya ci gaba yana karfafa ku. A madadina da sauran abokan aikina, ni ne Ishaya Zakariya na shirya na kuma gabatar da wannan shirin. Ina cewa mai sauraro, a tuna a yi addu'a da iyali kamin a kwanta. ¶¶